Sashen Hausar Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashin Kumel tare da Aisha da sallar sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 24 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka ta yi wata yar takaitacciyar tattaunawa da kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan wanda ka iya kaiwa ga rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a wannan makon. Cibiyar hana yaduwar cututtuka ta kasar Korea ta Kudu ta ce mutum 113 daga cikin 120 sabbin kamuwa da cutar coronavirus sun fito ne daga birni na hudu mafi girma a kasar, wato Daegu da kewaye. Hukumomi a kasar Mali na sake daukan sabbin matakan don tattaunawa da sasantawa da 'yan tawaye masu ikirarin addinin Islama da ke arewacin wannan kasa ta yammacin Afirka.
Kanan labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa batun baiwa kananan hukumomi 'yancin cin gashin kai a Najeriya ya sake tasowa. Ko me yasa?
An tura wa kananan hukumomi guda 774 da ke kasan nan naira trillion 7. A yau akwai kananan hukumomi ba su da kudin da za su iya gyara famfo na burtsatsai idan ya bashi.
Haka kuma za ku ji cewa sashen Hausa na Muryar Amurka zai kafa ofishinsa na shiya a birnin Kano. Ko me gwamnatin Kano ke cewa game da wannan ci gaba?
Idan kun bude tasha a nan jihar Kano, a gaskiya kun bude tasha ce ta Najeriya. Mu a matsayin mu na gwamnati lalle mu ba ku haɗin kai wannan aiki da za ku yi, kusan in ce mu ne kuke taimakawa.
Haka kuma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda na shirya kuma zan gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Lahadi cewa Amurka ta yi wata yar takaitacciyar tattaunawa ta tsawon kwanaki 7 da kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan wanda ka iya kaiwa ga rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyar 'yan tawayen a wannan makon. Wannan jawabi na Trump na zuwa ne kwana daya da aikawa da aiwatar da yarjejeniyar takaitaccen tashin hankula da aka yi a fadin Afghanistan ranar Asabar, inda duka bangarorin da ke da hannu a wannan rikici da aka kwashe shekaru 18 ana yi suka amince da tsagaita wuta na mako guda. Ina so naga yadda wannan tsagaita wuta na mako guda zai kasance, inji Trump yayin da yake wa manema labarai bayani jim kadan kafin ya kama hanya zuwa India. Ya ce an ci gaba da mutunta batun dakatar da bude wuta na dan lokaci, to amma irin ci gaba da za a samu a cikin kwanakin da suka rage zai yi matukar tasiri kan irin mataki na gaba da za a dauka a batun samar da zaman lafiya a Afghanistan. Cibiyar hana yaduwar cututtuka ta kasar Korea ta Kudu ta ce mutum 113 daga cikin 120 sabbin kamuwa da cutar coronavirus sun fito ne daga birni na hudu mafi girma, wato Daegu da kewaye. Adadin waɗanda suka kamu da cutar da aka sanar a kasar ta Korea ta Kudu zuwa yanzu sun kai 556. Shugaban kasar ya sake jan hankalin al'umma kan karuwar adadin ne a jiya Lahadi, inda ya gargadi hukumomi da su dau tsauraran matakai na dakile cutar. A jawabin da ya yi wa kasa ta kafar talabijin ranar Asabar, Prime Minister kasar ya bayyana cutar da cewa ta kai wani mummunar mataki, inda ya yi nuni da adadin sabbin kamuwa. Ya ce,
"최근 일부 지역을 중심으로 코로나19 확진자가 급격하게 증가하고 있습니다."
Ya ce a 'yan kwanakin nan adadin waɗanda suka kamu da cutar ta murar coronavirus na ta ƙaruwa a wasu sassa. Gwamnati ta lura cewa yaduwar cutar ta kai wani mataki mafi tsanani, kuma gwamnati na ɗaukar matakai da suka fi dacewa domin daƙile dada yaduwar cutar. Yayin da tashin hankali ke ƙara kamari a ƙasar Mali, hukumomi na sake ɗaukar sabbin matakai don sasantawa da 'yan tawaye masu ikirarin addinin Islama da ke arewacin wannan ƙasa ta yammacin Afirka. Shugaban ƙasar Mali Ibrahim Boubacar Keita ya faɗi cewa gwamnatinsa a shirye take ta tattauna da shugabannin 'yan tawayen da ke ƙasar. Ƙasar ta Mali ta daɗe ne tana fama da rikicin masu ikirarin jihadi wanda ya ɓarke a ƙasar tun a shekara ta 2012. Daga wannan lokaci fararen hula da jami'an soji da dama sun rasa rayukansu a sanadiyar wannan rikici.
To, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, zamu leƙa Najeriya inda ake danganta ta'azzaran lamarin tsaro da kuncin talauci kan rashin 'yancin cin gashin kan kananan hukumomi 774 a ƙasar. Wakilin muryar Amurka Abuja Nasir Adam Elikaya ya duba mana wannan lamari.
Gwagwarmayar nan ta tsawon shekaru ta neman 'yancin gashin kan kananan hukumomi ta sake bullowa Majalisar Wakilan Najeriya, inda ta kai ga karatu na biyu da miƙawa kwamitin gyaran tsarin mulki. Matakin da hukumar kula da hada-hadar kuɗi ta Najeriya NFIU ta yi ya takaita ne kan tura kuɗin kai tsaye ga asusun ƙananan hukumomin, amma hakan bai samar da cin gashin kashe kuɗin ba tare da sa hannun gwamnoni ba. Da yake bayani kan ƙudurin dokar, ɗan majalisar wakilai Mansur Manusoro ya ce ya kawo batun ne don ya lura rashin 'yancin na da nasaba da aikata miyagun laifuka da kuncin talauci, kazalika har ma da sanadiyar mutuwar mata da yara a lokacin haihuwa.
Gwamnatin tarayya tana ware kuɗaɗe daga asusun haɗaka wanda ƙididdiga ya nuna daga watan Janairu na 2015 zuwa watan Satumba na 2019 an tura wa kananan hukumomi guda 774 da ke ƙasar nan naira trillion 7. A yau akwai kananan hukumomi ba su da kuɗin da za su iya gyara famfo na burtsatse idan ya ɓaci. So ina kuɗaɗen nan suke tuka?
Zuwa yaushe ne ake sa ran wannan ƙuduri za a kammala shi tun da yanzu ya je karatu na biyu?
Majalisar dattawa sun kafa kwamiti da zai garambawa wa constitution na Najeriya, ita ma majalisar wakili za ta kafa nata wannan kwamiti. Matuƙa an samu wannan abu guda biyun za su fara aiki nan take.
Wannan ƙuduri ba zai zama doka ba ko bayan yiwuwar amincewa majalisar dokokin tarayya, sai an samu 2-3 na majalisun jihohi sun amince, da hakan kuma abu ne mai kamar wuya. Da yake sharhi kan kuncin tattalin arziki a yankunan karkara da tijin arewa Alhaji Musa Yola ya ce rashin kwazo kan lamuran dogaro da kai na maida jama'a musamman ma matasa koma baya.
Mutumin da ke zaune nan ya bude bakin ya ce wai ba zaman lafiya akwai talauci. A wata talauci ne kana zaune ba kai motsi ba kai talauci. Ubangiji bai da bai san abin da ya tura Annabi Adam da fartin da gasari da lauje ba. Akwai kuma da bashi mu ba ya Adam bane. Ai duke tana ƙasa. Yanzu da ban bai sama da yana ka ko zina da yana tudu ko zai dauka ba mai saya. Abin da ya sa Allah boye su a ƙasa don in kai kokari ka samu sai ka sayar da daraja.
Ɗaya daga kwamishinonin ayyuka na Arewa maso gabas injiniya Abubakar Baffa ya ce jama'a na da gudunmawar da za su bayar wajen taimakon kansu ta hanyar rashin haɗama musamman wajen gini kan layukan ruwa ko keta haddin hanya.
Wasu ma mutane za ka ga mutum sai ya je shi ya daɗe layi ya je shi zai gina masallaci bayan ya gama gina gidansa a ce yana buƙatar wurin da zai yi masallaci. To a zuciyarsa abin da ke nema masallacin ba ne, in an ƙyale ya gina masallaci a kan layi shi kenan, ai masallacin ta yanke layi. To damun tarko ne yake yi ya sami baya na gina ya gininsa a kai, ba daidai ba ne. Masallacin ai dole sai da hanya ne mutane za su bi hanya su iso masallacin nan. Ba daidai ba ne, ba kayan mutum ba ne, ba daidai ka zo ka sa masallaci a kan layi ba. Irin wa'annan gine-ginen da ake yin su rambatsau a kan layi nan shi ya zama dalilin da ya sa mutane da dama suke samun jinkirin samun hanyar ko masu rasa hanyar gabaki ɗaya.
Lamuran cin gajiyar demokuraɗiyya a Najeriya na zama bisa sa'ar samun jami'an siyasa ne masu zummar cika alƙawarin kamfen, amma ba don manufofin jam'iyya ko lashe zaɓe ba. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, a gaida Nasiru Adamu Alikaya, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC, inda agogonmu ke cewa karfe 12 da kusan minti 10 na dare a nan Washington. Yanzu dai ga Aisha ta dauke da sauran labaran duniya.
Wata girgizan kasa mai karfin maki 5.7 a ma'aunin girgizan kasa da ta auku kusa da iyakar kasar Turkiya da Iran da sanyin safiyar jiya Lahadi ta yi sanadiyar mutuwar mutane 9 a Turkiya, kana mutane 65 suka jikkata a Iran. Hukumar binciken ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta bayyana cewa girgizan ƙasar ta fi ƙarfi ne a garin Habash-e-Oliya da ke lardin Azerbaijan ta yamma a ƙasar Iran, kimanin kilomita 10 daga kan iyakar Turkiya. Amma girgizar ƙasar ta fita aji ne a lardin Van na Turkiya, inda mutane 9 suka mutu cikinsu har da yara 4 ƙanana, mutane 37 kuma sun jikkata. Mazauna garuruwan da wannan abu ya auku sun taimakawa jami'an tsaron Turkiya lalubo baraguzan gidaje da makarantu da suka rushe domin ceto waɗanda suke raye. Iran ta ba da rahoton jikkatar mutane 65 da gidaje da suka rushe. Ko a jiya Lahadi an yi ta jin hucin girgizan ƙasar ciki har da mai ƙarfin maki 6 a ma'aunin girgizan ƙasa. Bernie Sanders ya yi gagarumin lashe zaben fidda ɗan takara na jam'iyyar Democrat da aka gudanar a Nevada, wanda hakan ya ƙarfafa matsayinsa na wanda ke kan gaba a jerin masu neman zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. Bayan da ya yi kunnen doki da wani ɗan takara a Iowa da nasara da ya samu a New Hampshire da wannan cikakkiyar nasara da ya samu a Nevada, Senator Bernie Sanders ya yi kira da a haɗa kai a jam'iyyar. Idan muka haɗa kai, ba kayar da Trump kaɗai za mu yi ba, za mu kawo gyara da sauye-sauye a ƙasar tamu, mu kuma samar da gwamnati da kuma irin tsarin tattalin arzikin ƙasa da zai amfani kowannenmu, ba kawai wasu masu arziki da suka ba da gudunmawa yayin yakin neman zaɓe ba. Na gode ƙwarai, a cewar Senator Sanders.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Sashen Hausa na muryar Amurka zai kafa ofishin shiya a Kano domin tsarawa da haɗa shirye-shirye, kana da aika rahotannin al'amura daga shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗo mana.
Dangane da haka ne kanan takardi bakuncin shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha Sakuto domin tantance yadda al'amuran kafa ofishin za su kasance, har ma ya ziyarci gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje.
Na zo a hukumance ga mu abin da ya kawo ni Kano, wato na zo ne Kano domin na bude ofis na Voice of America nan Kano. Baya tutun ofis mai studio na radio da talabijin, inda an ce kana Hausa ko baka Kano to Hausa ba ta cika ba da kyau. Za mu bude shi saboda dalilai da yawa. Na farko dai saboda muhimmancin Kano a al'adar Hausa. A matsayin Kano gudun ciniki babban gari da muhimmancin sa a ƙasa a Najeriya, a Afirka ta Yamma da duniya ma baki ɗaya. Kuma mu a gurinmu aksalin da abubuwan da muke samu na fada a rediyo sukan fito daga Kano ne. To mun bude wannan Kano domin mu samu damar baiwa Kano damar a daɗa sanin abubuwan da take ciki dangane da ayyukan da ake yi da al'amuran da suke faruwa a cikinta.
Gwamna Abdullahi Umar Ganduje, wanda ke cike da annashuwa dangane da wannan hoɓɓasa na muryar Amurka, ya ce yunkurin ya yi daidai da matsayin Kano na jalla babbar Hausa.
Wannan kuduri da kuka yi na bude babban ofis a wannan jiha tamu abu ne wanda yake ya zo daidai da martabar Kano da kuma irin abubuwan da suke faruwa a wannan jiha tamu. Tsohon tarihi ya nuna irin cinikayya da ake da ita da kasashen Larabawa wanda suka shigo cikin dajin Sahara ake hutsa. To kaga wannan ya kawo wata ruwayewar kai da daɗewa da kuma kasancewa al'adu sun zauna da gindinsu. To saboda haka idan kun bude tasha a nan jihar Kano a gaskiya wato kun bude tasha ce ta Najeriya da kuma waɗansu ƙasashe makwabta. To saboda haka mu a matsayinmu na gwamnati lallai mu ba ku haɗin kai, mu ga duk wani taimakawa da za mu yi mun taimaka muku domin wannan aiki da za ku yi kusan in ce mu ne kuke taimakawa. domin mu ne za ku faɗewa duniya irin abubuwan da suke faruwa.
Shi ma sarkin bici mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero, wanda ya yi digiri a fannin aikin jarida da yaɗa labarai shekaru da dama da suka shuɗe, ya ce tsare-tsaren kafa ofishin Shia da muryar Amurka ke yi a Kano abu ne da ya dace.
Alhamdulillahi, mun gode wa Allah da muka samu nasara har ofisinku ya zama da za a buɗa, wanda yake babba kuma zai taimaka wa al'umma. Kullum na cike da farin ciki idan na ga kafafen watsa labaru, domin shi ne consensus ɗina na fari saboda karatun aikin jarida da na yi zuwa digiri. Kullum idan na ga irin waɗannan abubuwan suna faruwa, nakan zama cike da farin ciki, kuma kullum na mai fatan alhairi ga 'yan jaridu wanda kullum nake kiransu 'yan uwana, amma kuma ina gudu daga wajensu wani lokacin saboda yanayin aikina. Mu ne muku fatan alhairi, kuma mun gode da tun daga headquarter aka yi tunanin a buɗe wannan office a Kano, kuma muna tabbatar muku da goyon bayanmu da ba da shawarwari a duk lokacin da aka buƙaci haka.
Bayan kafuwarsa, ofishin muryar Amurka na Kano zai kula da harkokin aika rahotanni da tsara shirye-shirye na rediyo da talabijin zuwa birnin Washington DC game da al'amuran da ke faruwa a jihohin Kano, Jigawa, Kaduna, Katsina, Sokoto, Zamfara da kuma jihar Kebbi. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To, a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. To, idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan, za a ji cewa wannan gidan rediyon na faɗaɗa tare da inganta ƙawancensa da kafofin yaɗa labarai na rediyo da talabijin a Najeriya.
Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto, wanda ya bakunci Kano a wani bangare na ziyarar aiki a Najeriya, ya ce ƙawancen da ƙananan tasoshin rediyo da talabijin na cikin gida Najeriya ya shafi musayar shirye-shirye tsakanin VOA da tasoshin, baya gaba da horo da kayan aiki ga ma'aikatansu.
Na zo in ƙara tallata sababbin shirye-shiryenmu da gidajen rediyon da dama muna alaƙa da su, shirye-shiryen da ɗan gari. Shirin wannan shirin shi ne muna son mu dinga ba da tarihi na ƙananan garuruwanmu da ƙauyuka, ba manyan garuruwa ba, ƙananan garuruwa, domin komai ƙanƙanta guri yana da tarihi. Wani ya zo ya kafa shi, dalili akwai dalilin zuwansa wurin, yanzu a Nijar akwai wani ƙauye da ake kira ƙauyen Luka. Uban Steve Luka sai ya kafa wannan ƙauyen, daga nan aka samu sunan ƙauyen Luka. Uban ya mutu, ƙauyen yana nan, mutane na nan, haka ake kafa gurare.
To, sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:40, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Kuma ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a, assalamu alaikum. A yau shirin ciki da gaskiya zai duba takaddamar da ke faruwa a bankin al'umma na jihar Taraba, lamarin da ya kai ga rufe bankin tare ma da koran masu gudanar da bankin baki daya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Yanzu haka, sakamakon dambarwa da ke tsakanin manajan darakta na bankin microfinance da ke jihar Taraba, Malam Nasir Baba, da daraktoci da kuma shugaban hukumar saka hannun jari na jihar Taraba, Mr. Ezekiel Iliya, lamarin ya kai ga tura jami'an tsaro su rufe bankin. To, sai dai shugabannin da ke kula da harkokin bankin sun shigar da ƙara kotu, inda babbar kotun tarayya da ke Jalingo ta ce hanyoyin da aka bi wajen tsige shugaban bankin da kuma ruguza hukumar gudanarwar bankin baya bisa ka'ida. Amma har yanzu babu wani abu da ya canza. Ibrahim Abdulaziz ya zanta da dukkan masu ruwa da tsaki kan wannan takaddama, ga kuma abin da ya hada mana.
Yanzu haka harkoki sun tsaya cik, inda jami'an sanda ne ma ke gadin bankin al'umma na jihar Taraba, wato Microfinance Bank, lamarin da ya kai jama'a da ke hulɗa da bankin da kuma su kansu ma'aikata ke kokawa na rufe wannan bankin da jami'an tsaro suka yi na tsawon lokaci. Rufe bankin dai ya ko biyo bayan takaddama da ta taso ne a tsakanin shugaban bankin, wato managing director Malam Nasir Baba, da daraktoci da kuma shugaban hukumar kula da kamfanoni da masu saka hannun jari na jihar Taraba, wato Taraba Investment, Mr. Ezekiel Iliya, bangare guda. Ana dai zargin Mr. Ezekiel Iliya ne da keta dokokin banki inda ya dakatar tare da korar shugaban banki Malam Nasir Baba da kuma rusa hukumar gudanarwar banki na microfinance, batun da ya sa waɗanda abin ya shafa suka garzaya kotu, inda ko suke kalubalantar rusa su da Mr. Ezekiel Iliya. Kuma bayan kare umarnin kotu, sai alkali Justice Stephen Pham na kotun tarayya da ke Jalingo ya ba da umarnin da a kamo shugaban hukumar ta Taraba Investment, Mr. Ezekiel Iliya, da shi da wasu mutum biyu da ya naɗa. To wai ko me ake ciki a yanzu? Ga dai ta bakin shugaban bankin da ake takaddama da shi.
Sunana Malam Nasir Audu Baba.
To Malam Nasir, na ga bankin ku bankin al'umma a rufe, me ya faru?
Abin da ya faru wato wani lokaci a 2016 sai gwamnatin jihar Taraba ta ce ta dakatar da ni a matsayin managing director na wannan bankin ba tare da wani dalili ba. So daga baya ita gwamnatin jihar Taraba, saboda tana wasu zarge-zarge, sai ta kafa kwamiti don a binciki banki din. Kwamiti ta zo ta binciki banki, ta mika rifar ga gwamnati. Gwamnati kuma ta samu da wani laifi, ita kwamiti bata samu da wani laifi ba.
Ka da ginin kanta kwamiti bata same ku da wani laifi ba, ka da rahoton ne?
Na hakika muna da kwafi na report ne, wanda ya tabbatar ya wanke mana cewa su a binciken da suka yi ba su ga wani abin da muka yi ba. Ba wani laifi da muke da shi haka a bankin nan. To ta mika rifar ga gwamnati. Gwamnati kuma har yau bata yi wani abu akan wannan reporting ba. To daga baya muna zaune sai muka ga takarda an tura kan cewa an sallame ni aiki ba tare da wani dalili ba, sannan kuma aka ce an rusa daraktocin banki ne,
wato hukumar gudanarwar banki.
Hukumar gudanarwar bankin, yawa, aka ce su ma an rusa su. To muka ce to wannan kuma ba bisa ka'ida, saboda doka bai daidai wannan ba.
Me doka ya ce?
Doka ya ni a matsayina na shugaban wannan banki, ita hukumar gudanarwa ita ta nada ni. Don haka gwamnatin jihar Taraba ba ta da hurumi na cewa za ta dakatar da ni ko za ta cire ni. Su daraktoci suke da iko, idan akwai wani abun da ya faru su ce sun dakatar ko sun cire shugaban wannan banki. Don haka su daraktoci ko hukumar gudanarwa na wannan banki suke da iko su yi komai akan wannan banki. To a ƙarshe wannan, bisa ga wannan dalili, sai muka tafi kotu. Kotu ta ce duka abun da aka yi na dakatarwa da kuma cire shi shugaban wannan banki da kuma daraktoci duka ba bisa ka'ida.
Ai na ku samu wannan hukunci wace rana ku a wani kotu?
Federal High Court na Jalingo. Kamar na shugaban gudanarwa, kamar ni na shugaban banki, ran shida ga watan dan 8 ga watan 6 2018 sai su kuma na daraktoci na hukumar gudanarwa, shi kuma ran 4 ga watan 12 aka bada wannan hukunci ne. To wannan shine abin da yake ci akwai, amma su sun yi afini akan wannan hukunci da aka bar a kotu. Su ma'ana Taraba Investment kenan tayi afilin wannan kesin.
Rahoton ne ke cewa kan wannan takaddama an taba kama ka
da
wata majalisa ta tsegunta
ba? Rai da gaske, lokacin da Federal High Court ta bada hukunci akan cewa ni ne halattancen shugaban wannan banki, to na je don in ci gaba da aiki na matsayin na shugaban wannan banki. Sai shi MD na Taraba Investment and Properties Limited ya ce lalle bai yadda in zo in ci gaba da aiki ba. Sai ya rubuta petition zuwa wurin 'yan sanda da wasu ƙarayayi, ya rubuta ƙarayayi ya kaiwa shi kwamishinan 'yan sanda. Bisa ga wannan aka kira ni don zan bada bayani akan abin da aka yi, zargin da suke da shi akai, because a matsayinsa na zargi ni na sai zargi na ƙarya. To aka kama ni, aka kira ni na bada bayani, sai kuma suka tsare ni.
To yanzu a ƙarshe kenan kuma kuna nan daren dandam a mukamin ku kenan?
Mu doka mu ne halattattun daraktoci da kuma MD na wannan banki a yau. So duk wani abun da aka ce maka ba bisa ka'ida ba, sunansa babu shi.
Su ma a martanin da suka maida, daraktocin bankin sun ko bayyana bace ransu ne game da abubuwan da ke faruwa a yanzu.
Na Alhaji Yusuf Baba Mu'azu, wato zan ce wannan abun takaici da kwarai da gaske da abubuwan da ke faruwa tsakanin ainihin banki mu na microfinance da kuma ainihin shugaban banki na investment, wato Mr. Iliya Ezekiel. Farko kukan masu su ne ainihin wato banki wannan CBN wanda muka tuntube ta muka kai wata ainihin wannan kukan mu. Bacin hakan nan muka ainihin iso ga ainihin NDCI da wannan ainihin kukan mu ma muka ainihin tattauna su har yanzu nan muke fada maka fita kisira wanda har mun je kotu muka je ainihin hukumomin da ya dace don ainihin a duba mana wannan matsalolin wanda kotu ta tabbatar mana da gaskiyar mu cewa lalle har gobe muna da gaskiya akan wannan al'amura ba ya da iko rusa mu domin shi kansa shi mutum daya bai zai zauna ofishin sa ya zartar cewa ya tara jama'a ce a ni shugaban banki wuri kaza na kori ainihin darta ce bai yiwu ba ya sa a makaida na ainihin doka na bankuna
sunana Polycarp Steven Adi, director na Taraba Microfinance Bank. A takaice dai zan ce ba mu ji dadi ba game da abubuwan da yake tafiya a bankin Taraba Microfinance Bank. Wato abin shine ba a so a bi kaidan da aka shimfida game da hanyar da za a soya directorci ko a gudanar da ayyukan bankin. Wannan abu ya sa ba mu ji dadi ba kwarai da gaske. Mun riga mun bayyana ma mahukunta da ya kamata abubuwan da ke tafi a wannan bankin mu na Taraba Microfinance Bank. Central Bank suna da sane, NDIC na da sane, har ma mun je kotu akan warware matsalan su ne su waye ne daraktocin wannan banki an kotu ta ba mu nasara. Amma shi shugaban kamfanin hannun jari na investment na Taraba baya so ya bi doka, baya so ya bi abinda kotu ta zatar. To shine matsalan da muke ciki kenan.
Kawo yanzu na koji ta bakin shugaban hukumar Taraba Investment din Mr. Ezekiel Iliya wanda ku a cikin fushi ya ce ma ba zai ce ufan ba.
My brother, let me tell you, I've given my response to the internet. Kodi an
ifit. Dan uwana, bari na gaya maka. Na riga na bayar da martani na a shafin yanar gizo. Ka je ka duba ka gani. Zaka ga duk abinda nace. Ba ni da wani abu da zan sake faɗa akai.
I don't have anything to talk again.
Ya ko zuwa yanzu gwamnan jihar Taraba a Tedare Dusan Isiyaku ta bakin hadimansa ta fuskacin harkokin yada labarai da kuma na siyasa ya ce ko ba zai ce komai ba tukunna tunda wannan batu fana gaban kotu yayin da ko a bangare guda rundunar 'yan sandan jihar ke cewa ne za ta ci gaba da rike bankin domin tabbatar da doka da oda ko da yake mako zuwa yanzu an zura ido ne a ga mai babban bankin Najeriya ta CBN za ta ce dangane da wannan batu. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka. Daga Jalingo a Najeriya.
Takaddamar da ke wakana kenan tsakanin shugaban kamfanin zuba hannun jari na jihar Taraba da masu gudanarwa a bankin al'umma na jihar Taraba. Za mu ci gaba da sa ido kan wannan lamari. Da wannan ko muka zo ga ƙarshen shirin sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Abdul Aziz ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai mako mai zuwa mu kasance lafiya.
To da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Lahadi cewa Amurka ta yi wata 'yar takaitacciyar tattaunawa ta tsawon kwanaki 7 da kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan wanda ka iya kaiwa ga rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyar 'yan tawaye a wannan makon. Cibiyar hana yaduwar cutuka ta kasar Koriya ta Kudu ta ce mutane 113 daga cikin 120 sababbin kamuwa da cutar coronavirus sun fito ne daga birnin na hudu mafi girma wato Daegu da ke waye. Kungiyar ta'addancin nan ta Al-Qaeda rashin yankin ruwayen kasashen Larabawa ta tabbatar da rasuwan shugabanta Qasem Arimi. A cewar rahoton wata kungiyar tattara bayanai sirri jiya Lahadi, tun a farkon watan nan shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa an kashe Arimi a wani hari da Amurka ta kai kan yakar 'yan ta'addan Yemen, inda Amurka ta sha jefa makaman yaki kan 'yan kungiyar ta Al-Qaeda cikin shekaru da dama. 'Yan ta'addan kada kayan bayan na Yemen da na nasaba da Al-Qaeda na Osama bin Laden, wanda Amurka ke ganin na daga cikin kungiyoyin 'yan ta'adda mafi hatsari a duniya.
To madalla masu sauraro anan baka karshen shirin namu na hantsi ne yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin za kuma iya da shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Aisha Tusle da Tiana gabatar da shirin da kuma Chibahiro Jodo ne wanda ya bada umarni dan ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook Mr. Phil Hashin Gumar ke cewa sai mun sake haduwa an jima kadan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan. Assalamu alaikum.
Afrique, le monde aujourd'hui.